أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 غوات صفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة جوا مدينة 26 غوات صفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة جوا مدينة دبو ليا دريه دو دا 40 ليا wanda ya daidai da 26 ga watan 10 shekara ta 2019 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Muqaddimatul Izziya lil Jama'atul Azhariya littafi wallafar babban malami ainihin wato Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 11 cikin wannan littafi mai albarka a darasinmu na da ya gabata mun karanta adabu qada'il haja ladubba na shiga bayi wanda mun karanta tun daga ladabin ambaton Allah lokacin shiga bayi din da kuma ambaton Allah lokacin fitowa daga bayi sannan kuma da rashin halaccin shiga da wani abu wanda ya shafi wanda a cikinsa akwai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa da kuma rashin halaccin yin tsarki da wani abu ko takarda wanda a cikinta akwai ainihin wato sunan Allah madaukakin sarki sannan na biyu gabatar da kafar hagu a wajen shiga bayi da kuma ainihin wato fitowa da ta dama na uku shine mutum ya biya bukatarsa yana zaune kada ya biya bukatarsa a tsaye wannan shine yafi duk da cewa akwai tafsili da malamai suka yi akan haka wanda mun karanta sannan na hudu shine mutum ya dawwama da suturarsa kada ya kwaye al'aurarsa ko ya bude al'aurarsa tun yana tsaye har sai ya kusanci kasa shi ma mun yi dogon bayani a karkashin wannan sannan na biyar shine mutum ya dogara a kafarsa ta hagu wanda shi ma dai zance mafi inganci babu wani nassi da ya tabbatar da cewa ga da kafar da zaka jingina ko ka dogara kawai ka yi yanda zaka fi samun sauki ko dama ko hagu ko kuma ka ba da karfin akan kafafuwanka guda biyu kamar yanda ainihin wato bayani ya gabata sannan na shida har zuwa na 14 shine ainihin wato na shida shine buda tsakanin ciyoyi da kuma nisantar guri wanda yake mai tauri da kuma ruwa wanda yake madawwami sannan sai maganar ainihin wato ina jin na takwas shine maganar lullube kai wanda akan sa muka tsaya insha Allah qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace taqadiyatu ra's wato game da mas'alar lullube kai yace wasu daga cikin al fuqaha sun so a lullube kai lokacin da mutum zai biya bukata suka ce idan ma bai samu wani abu da zai lullube kansa ba to ya dora koda hannun rigarsa ne a kansa kamar yanda suka so kada mutum ya shiga ban daki ba takalmi akwai athar da ya tabbata daga aikin sayyidina Abubakar radiyallahu an wanda ibnu abi shayba a cikin al-musannaf ya ruwaito shi inda yake cewa annahu sallallahu annahu a radiyallahu an sayyidina abubakar radiyallahu anhu qala wa huwa yakhutubu an-nas ya fadu wannan magana yana yi wa mutane khutuba yace ya ma'sharal muslimina ya ku taron musulmi istahayu min Allah ku ji kunyar Allah fa wallazi nafsi bi yadi yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa inni la azillu wato hina azhabu ila al-ga'id fil fada mughatiya ar-ra'si inni la azallu ko la azillu yace na kasance idan na tafi wajen biyan bukata ta indai fili ne gurin ba cikin ban daki ba yace ina lullube kaina istihya'an min rabbi saboda kunyar ubangiji na wa sanaduhu sahihun kuma wannan athar din zuwa ga sayyidina abubakar wato isnadi sai yana da inganci amma daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to akwai wata ruwaya da imam al-baihaqi ya ruwaito daga habib bin salih cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya shiga ban daki yana sanya takalmi sannan kuma yana lullube kansa wannan hadisi yana da rauni da'ifun ne jiddan imam al-baihaqi a cikin al-kubra ya ruwaito shi sannan abu nu'aym a cikin hilya shi ma ya ruwaito shi ibnu adi a cikin kamil ta hanyar muhammad bin yunus al-kudaimi wa huwa muttahamun bil kadhib shi kuma ana tuhumar sa da ƙarya ka koma cikin al-majmu na imam an-nawawi da kuma ijtihab dawul fiqh wal hadith lit-tabrizi da zaka samu ƙarin bayani akan haka da haka wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa takalmi zai shiga bayi sannan kuma yana lullube kansa wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske amma athar ya tabbata zuwa sayyidina umar yana lillahi sayyidina abubakar amin yana lullube kansa yace yana jin kunyar ubangiji subhanahu wataala da haka in mun tattara maganar babu wani hadisi da ya inganta fi hadhal adab game da wannan ladabi na lullube kai ba wani hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaji yayi maganar an so a lullube kai to yana ruko ne da wannan magana ta sayyidina abubakar siddiq ba wai hadisi bane marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafhum natara adamul kalami illa li hajatin aw darura wato rashin yin magana lokacin da mutum yake biyan bukatar sa ko bawali ko gaidi sai inda bukatar da za ta sa yayi magana din ko kuma akwai larura to wannan akwai hadisi daga abdullahi dan umar yace anna rajulan marra ala annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya shige annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul annabi sallallahu alaihi wasallam yana bawali fa sallama alai wannan mutum yayi wa manzo Allah sallama falam yurda alai manzo Allah bai dawo bai mai masa da sallama din ba wannan hadisin hadisi ne wanda ainihin wato yana cikin Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisin da haka wannan shine kusan dalilin da ainihin wato aka samu na rashin yin magana idan mutum yana bawali ko yana bayan gari ko kuma mutum yana biyan bukatar sa a ban daki an bayyana ko sannan na tsallake wata gaba can akwai magana Dawus ibn Kaysan al-Yamani game da lullube kai din nan yace mahaifina ya umarce ni duk lokacin da zan shiga ban daki in lullube kai da an bayyana sai ake tambayar shi Dawus me yasa baban naka yake umarta kada kai ce ni ma ban sani ba da haka sai zaman to ka ba abu ne dai mai kyau duk dai asar din sa ne na sayyidina Abubakar amma babu wani nassi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda bayani ya gabata mas'alar kuma rashin yin magana in sai in akwai larurar da za ta sa ai magana ko kuma akwai buƙatar da za ta sa ai magana in akwai tsananin buƙata na mutum ya shiga bayin saboda matsuwa da yayi ba ruwa ba laifi yayi magana ya ce a miƙo masa ruwa kaga wannan darura ce ko haja ce ko kuma mutum yana ciki ya samu kansa cikin wani yanayi ko kuma ya ga wani abu da zai cutar da shi a ban ɗakin kuma babu yanda zai iya yi da shi yana iya yin magana a kawo masa gudunmawa to wannan kaga duk abubuwa ne waɗanda bukata ce ke sa ainihin wato ayita ko kuma kila ya ajiye abin hawansa a gefen hanya yana kokarin ya dan shiga gurin da zai biya bukata ya ga za a ɗauke masa kaga shi ma zai iya yin magana ko ya ihu ko ya yi wani gyaran murya da yake nuna yana kusa da abin hawansa to kaga duk wannan darura ce take sa a yi saboda sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana biyan bukatar sa an masa sallama bai mayar da sallama din ba sannan abu na goma shine ittiqa'ur rih wal hujr wato mutum ya kiyaye gurin da iska take kadawa in zai biya bukatar sa sannan ya guji ainihin wato rami ramin da ba shi ya tona shi ba ko shi ya haka kawai ya kalli rami kawai tsirara bawali a ciki ko kuma ya bayan gari a ciki shi ma wannan yana daga cikin adab da aka ce mutum ya kiyaye kar yayi sannan kar ya tari inda iska take kadowa haka yace zai biya bukatar sa nan nan ma akwai ainihin wato matsala domin in ya fuskanci gurin da iska take tasowa to akwai yuwuwar fitsari yake yi kuma fitsarin iska za ta iya dawowa da shi jikinsa shi yasa aka ce kiyaye guri wanda yake iska tana kadawa sai yayi inda in yayi fitsarin iskar ba za ta kado shi ya dawo jikinsa ba amma game da rami to shi kuma saboda an ce masakinul jin guraren zama ne na aljanu kamar yanda Qatada ya faɗa a cikin hadisi daga Abdullahi bin Sarjis yace Annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil hujr manzo Allah ya hana ai bawali ai fitsari a cikin gurin da yake rami har sai suka tambaye Qatada suka ce ma yukrahu min al bawli fil hujr to menene abin da aka hana ku menene abin da aka karhanta na yin bawali a cikin rami faqala sai yace yuqalu innaha masakinul jin yace ana cewa guraren zaman aljanu ne akwai an ruwaito cewa Sa'ad bin Ubada radiyallahu anhu yayi bawali a cikin wani rami a Sham thumma talqa mayitan kawai sai ya fadi ta bayan a mace saboda haka shi yasa kaga akwai hadari baka san meye ba a ciki tana yewa kuma ko yanzu zaka aljanu suna yawan in ka je guraren ruqya zaka dinga jin suna yawan complain cewa an musu fitsari ne an yi musu kaza an musu najasa aka an san ajiye kayan su an yi musu bawali a kai da sauransu saboda wayannan wurare ne guraren zaman su ne galibi to kaga Sa'ad bin Ubada shi ma ga abin da ya same shi sakamakon yin fitsari da yayi a cikin wani rami da ba san me yayi a cikin ramin ba to shi yasa wannan yana daga cikin ladabi karka ga ramin da ba kai ka tona shi dan ka biya bukatar ka ba ka yi fitsari a ciki dan baka san me yayi a cikin ramin ba baka san ramin na menene ba Na goma sha ɗaya shi ne ittiqa'ul mala'in al-thalatha fala wato nisantar ko kiyayar wurare na tsinuwa ko guraren da na la'anta guda uku kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqul la'anaini qalu wa man la'anani ya rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim yace gurin tsinuwa waɗanda suke samun kansu cikin tsinuwa da la'anta na ɗaya shine wanda yake biyan bukatar sa akan hanyar mutane mutum yazo ya tara hanya kawai ya bawali ko ya bayan gari akan hanya wani yazo ba tare da ya san da an yi bayan gari din ba ya taka ko abun hawan sa ya taka kaga zai yi la'anta da tsinuwa akan wanda yayi aw fi dhillihim ko inuwar mutane inda mutane kan zauna ke hutawa mutum kawai shi kuma yaje ya biya bukatar sa a gurin wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi sannan akwai hadisin Mu'az radiyallahu anhu inda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqul mala'in al-thalath kunisanci ku kiyaye guraren tsinuwa guda uku al-burazu fil mawarid yin bayan gari wato a gurin mashayar gurin gangarawar mutane su debo ruwa gurin da mutane hanyar su ce ta gangarawa su je su debo ruwa ko a cikin tafki ko a cikin rafi ko wani abu mai kama da haka mutum yazo ya tara wannan hanyar ya tsuguna ya biya bukatar sa wa qari'atu tariq da kuma tsakiyar hanya gurin wucewar mutane wa dhil da kuma inuwa inda mutane ke shan iska ko ke hutawa wannan hadisin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi Hassanahu al-Albani fi irwa na goma sha ainihin wato na goma sha biyu da sha uku shine at-tasattur an a'yunin nas sitirce kai daga idanuwan mutane in mutum zai biya bukatar sa inda ba ban daki bane to sai ya nesanci ko kuma ya sanya wani labule ko wani shamaki wanda zai sitirce shi daga ganin mutane wal bu'd an masami'ihim kuma da nisantar gurin da mutane za su jiyo shi idza kana fil fada idan ya kasance a fili ne ba cikin ban daki ba yana daga cikin ladubba wato mai biyan bukatar sa ya sitirce kansa daga idanuwan mutane da kuma inda wato za su ji ta hanyar yin nesa inda ya zamanto gurin da zai biya bukatar tasa babu ban dakuna a gurin in ku akwai ban dakuna da in ya shiga zai ja kofa ya rufe to kaga wannan ba matsala wa kad kana ahabbu mastatara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li hajati ya kasance mafi soyuwar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi suturce kansa da shi in yana so ya biya bukata hadafan aw haisha nakhlin shine yana yin wato shingen gonar ainihin wato dabino wa huwa al-bustan hadafan aw haisha nakhlin wa huwa al-bustan shine gona yakan tunda gona akan dan kewaye ta a sa mata ainihin wato shinge ko a sa mata wani shamaki to galibi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yafi sai tafi can bayan inda aka sa shinge ya biya bukatar sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin idan mutum ya kasance a cikin aguri ne wanda yake ba ginannan guri ba kaman ya fita zuwa bakin gaba ta kogi ko wani mai kama da haka yana son ko wani gefe can yana son ya biya bukatar sa sannan babu wata bushiya ko wani abu da zai masa shamaki ko ainin wani tudu ko wani dutse da zai dallabe a bayan dutsen ya biya bukata ga kuma kasar fallau take ta daidaita babu wani ba kwari bane ta yanda nan wanda suke sama ba za su hango shi ba ya gangara kasa to in ya zamanto haka ya mutun zai yi sai aka ce idan yana da wani abu da zai sitirce zai buya a bayan sa kaman mota in yana da mota ko tasa ko ta wani da zai mota ta zama masa wani shinge ya buya a bayan ta to sai ya aikata haka in ko ba haka ba to ba abin da yafi dacewa shine sai mutun yayi nesa da inda mutane ba za su gaishe ba in a kurkusa ne to lalle mutun ya samu wani guri da zai labe wannan abin ya zama ya kare shi in ko babu duk gurin fili ne babu wani abu da zai bashi kariya ya tsuguna a kusa to sai ya tafiya sai ya yi nesa inda mutane ba za su hango shi ba sai je ya biya bukatar sa a gurin an bayyana ko saboda hadisin da aka ruwaito daga Mughira bin Shu'ba yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya fa atan nabiy sallallahu alaihi wasallam hajata annabi ya tafi wajen biyan bukatar sa fa ab'ada fil madhhab ay ba'i ay dha'a yani dhahaba ba'idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya mai nisa sai da ya bar inda sahabbansa abokan tafiyarsa suke yayi nesa da gurin sa ne sai ya biya bukatar sa akwai hadisin Abdurrahman ibn Abi Qurad ko Qirad yake cewa kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila al-khala wa kana idha arada al-haja ab'ada yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen biyan bukata ya kasance yana son ya biya bukatar sa ab'ada sai yayi nesa da inda mutane suke Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisin kuma hadisi ne wanda yake sahihi akwai wani hadisin na Jabir dan Abdullah yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin yace mun fita tare da manzon Allah a halin tafiya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-baraz yani al-fada hatta yujiba fala yura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai biya bukatar sa to ya kasance yana yin nesa ta yanda ba za a ganshi ba sai ya buya ya bace daga ganin mutane sannan sai ya biya bukata wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah kuma wannan lafazin na Ibn Majah ne to kaga duk waɗannan hadisan suna nuna maka daga cikin ladabin da musulunci ya zo da shi shine kar ka biya bukatar ka a gaban mutane in za ka yi a kusa da mutane to ya zamanto gurin akwai wani shamaki in ba shamaki to sai kuma kai tafiya mai nisa inda zai zamanto ka yi nesa da idanuwan mutane sannan sai mutum ya tsuguna ya biya bukata Arabi wa ashara na goma sha hudu wa Allah yastaqbil al-qibla kada kuma ya fuskanci al-qibla wala yastadbiraha kar kuma ya juya wa al-qibla baya idza kana fil fada in ya kasance a fili ne ba guri ne wanda yake da gini ko ban daki ba walam yakun fihi satirun sannan babu wani labule ko wani sitira ko wani shamaki a gurin fa in kana fihi satirun idan ya zamanto akwai wani labule ko wani abu mai sitircewa fa fi man'ihi qaulani a cikin hana fuskantar al-qibla ko bawa al-qibla baya malamai sun yi zantuttuka guda biyu المختار منهما وتزاببن زنچه a cikin guda biyan almanu hani na mutun ya fuskanci alqibla ko ya bata baya wa amma fi'luhu fil manzil amma idan mutun zai aikata wato zai biya bukatar sa a cikin gida a ban daki wanda yake ginanne fayajuzu mutlaqan ya halatta saki ba kaidi ani ina nufin sawa'un kana hunaka faturun shin ya kasance akwai labule ko kofa a ban dakin ko babu amla ko babu kana hunaka mashaqqatun akwai wata wahala da mutun zai samu wajen in yace sai ya kalli alqibla ko sai ya juya sai ya juya abin nan sai ya kauce wa alqibla amla ko kuma babu wata wahala in dai akwai katanga sai ya zamanto tsakaninsa da katangar wato tsakaninsa da alqibla akwai katangar ban daki to wannan suka ce in akwai wannan babu komai wannan matsala a cikin wannan matsala akwai hadisai ne guda biyu kuma hadisan nan duk ingantattu ne kuma zahirin hadisan ka kalle su sun ci karo an fahimta hadisai ne guda biyu ingantattu kuma zahirin hadisan ka kalle su akwai at-ta'arud na farko hadisin Abu Ayyub al-Ansari ne Allah ya kara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dhahaba ahadukum ila al-ga'id idan ɗaya ku ya tafi zai yi bayan gari awul bawl ko zai yi bawli fala yastaqbilu al-qibla wala yastadbiraha kar ya kalla al-qibla kar ya juya al-qibla baya wa fi riwayatin a wata riwaya ma wannan hadisin Imam an-Nasa'i Ibn Majah sun ruwaito shi sannan Sahih al-Albani fi dirwa a wata riwayar kuma sai ce la tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha li gha'idin aw bawlin kar ku fuskanci alƙibla kuma kar ku juyawa alƙibla baya ligayidin idan za ku yi bayan gida aw baulin ko za ku yi bawli walakin sharriqu aw garribu sai dai ku kalli gabas ko ku kalli yamma saboda su a lokacin a Madina alƙibla su kudu da arewa ne daka kamar yanzu za ka ga ko wanda kudanci suke kallo domin alƙibla tana ainihin wato abin nan masu kallon kudu kaga alƙibla tana ina da su tana kudu da su mutanen arewa kenan mutanen kuma ainihin wato kudu su kuma suna kallon ina arewa domin suna arewa da alƙibla mutanen da suke yammacin duniya kamar mu alƙibla tana gabas da mu shi yasa muke kallon gabas yanzu wayanda su kuma suke gabas da alƙibla gabashin duniya su kuma sun tashi sai su juyo su kalli ina yamma domin alƙibla su tana bayan su tana yamma ina fatan gane da haka wannan hadisin shariqu aw garribu ga waɗanda alƙibla su kudu da arewa ne da haka su sabawa alƙibla a wajen su shine su kalli gabas ko su kalli ina yamma mu kuma alƙiblan mu gabas juya mata baya shine mu kalli yamma da haka mu wannan hadisin sai ka ce sai dai mutum ya kalli kudu ko ya kalli ina arewa an bayyana ko to wannan hadisin farko kenan wa anhu radiyallahu anhu qal daga dai shi Abu Ayyub al-Ansari din da Allah ya kara masa yadda yace qadimna sham mun zo kasar sham fa wajadna marahida sai muka samu bandakunan kasar sham qad buniyat an gina su na hawal ka'aba suna kallon ka'aba can mun baro madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kar mu kalli alqibla in za mu yi bayan gari ko za mu yi bawali kar kuma mu juya wa alqibla baya sannan kuma gashi yanzu mun zo a matsayin mu na baki mun zo kasar sham mun tarar da bandakuna duk an giggina su suna kallon wajen tsugulo yana kallon alqibla fanan harifu anha sai mu karkace iya gurgudan ikon mu karkace wa alqibla din wa nastaghfirullah ta'ala mu nemi gafarar Allah aini wato subhanahu wa ta'ala wannan shine hadisin farko da ya zo akan kalla alqibla kar a juya mata baya hadisi na biyu hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace laqad raqaytu yawman ala zahari baitin lana yace wata rana na hau kan soran wani daki ko wani gida namu fara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala libratayn sai na gano annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ban dakunan babu murfi sama sai na hangi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan wasu tubala guda biyu ko bulalluka guda biyu mustaqbilan baitul maqdis yana kallon qudus li hajati yana biyan bukatarsa an bayyana wa man lazama hadha annahu mustadbir wa min lazimi hadha annahu mustadbirun lil ka'aba kaga lazimin wannan maganar kenan ya juya wa ka'aba baya an bayyana yana kallon baitul maqdis kuma ya juya alqibla baya to waɗannan hadisan zahirin su akwai cin karo can Abu Ayyub al-Ansari yace annabi ya hana su su kalli alqibla ko su juya mata baya in za su yi bayan gari ko za su yi bawli nan kuma ga Abdullahi dan Umar yace ya hangi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin bandaki yana biyan bukatarsa ya juya wa ka'aba baya yana kallon baitul maqdis an bayyana to shi yasa sai malamai ma'abota ilimi game da waɗannan hadisan sai kowannensu ya shiga ainihin wato wata mazhaba akan wannan matsala sai mazhabobin suka zama kamar guda biyar akwai mata shida an bayyana mazhaba ta farko annahyu an istiqbalil qibla wasijbariha mutlaqan sawa'un fil bunyan aw sahara mazhabun farko kenan suka ce ai wannan su kam yanda suka fahimci wannan hadisin to ya hana ya haramta kallon alqibla ko juya wa alqibla baya wajen yin bayan gari ko kuma ainihin wato bawali ko a cikin gini ne ko kuma a fili ba bambanci ko a cikin bandakin ka kake to wannan hadisin ya nuna ba za ka kalli alqibla ba ba za kuma ka juya alqibla baya ba sai dai ka kalli kudu ko ka kalli ainihin wato ina arewa in za a yi ma bandaki to tun yanzu ka sani ga wannan mazhabar in za a yi maka gini a gidanka to bandakunan ka su kalli kudu duk yanda za a yi mai zane ya zana ma bandakunan ka su kalli kudu ko su kalli ina ko su kalli arewa lalle in aka kalli gabas ko aka suka zamanto sun kalli gabas ko sun juya gabas baya ma'ana sun kalli yamma to sai dai in an shiga bandakin kuma za a kalli arewa ko za a kalli kudu an bayyana wannan su sun ce ba bambanci tsakanin gurin da yake cikin gini ne kamar bandaki da kuma gurin da yake fili ne wannan shine mazhabi na farko kuma wannan mazhabin akwai malamai da yawa kansa akwai Imam Abu Hanifa akwai Imam Ahmad bin Hanbal kuma shine abinda aka ruwato daga Ibn Hazm kuma wannan shine ainihin kaulin da aka sabo daga Abi Huraira da Abu Ayyub al-Ansari da Abdullahi dan Mas'ud da Suraqah bin Malik radiyallahu anhum in kayo kasa kasa kuma wannan shine ra'ayin Aba ibn Abi Rabah shine ra'ayin Imam Thawri shine ra'ayin Auza'i shine ra'ayin Abi Thawr rahmatullahi alaihim kuma wannan shine ikhtiyarin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hujjar su kuma shine wancan hadisin da Abu Ayyub al-Ansari la tastaqbilul qiblata bi ga'idin wala tastadbiruha ko la tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi ga'idin aw bawlin wannan su kai da fata wannan shine mazhabin su ba ja da baya a hakan haka suka tafi mazhabi na biyu shine takhsisu zalika bis sahara dunal bunyan suka ce wannan ya shafi gurin da yake fetal fili ne babu gini an bayyana in akwai gini to kana iya kallon duk inda kake so ko alqibla ko wani alqibla amma in a fili ne to hadisin Abu Ayyub al-Ansari yana nan yana binka kuna tafiya a cikin halin tafiya a cikin ana tafiya a titi ko a za a je wani gari sai bawali ya kama wani ko bayan gari ya kama wani a cikin fasinjoji ko ƴan cikin mota aka tsaya ka shiga cikin daji ko ka shiga cikin gona to lalle ka kula ina ne rana ta hudu ina za ta fadi karka kalli alqibla karka juya alqibla baya sai dai ka kalli kudu ko ka kalli ina arewa wannan shine mazhabi na biyu wannan kuma shine kaulin Malik Imam Shafi'i ɗaya daga cikin ruwayoyin Imam Ahmad da kuma Malam Ishaq bin Rahuya kuma sun hadu wa kad jama'u kai bidalika baina dalilain su abinda suka yi jam'i suka yi tsakanin hadisan guda biyu an fahimta walam yataqaddamu alqawla ala alfi'l li'anna dhalika inma yakunu fi halati thubut alkhususiyya wala dalila 'alayha huna suka ce to ga hadisin Abu Ayyub al-Ansari annabi ya ce kada kalla alqibla kar kuma bata baya sannan anan hannu guda ga kuma wani aiki da aka samu annabi yayi ya juya alqibla baya kuma ya kalli baitul maqdis ko tunda ba mu da wani dalili da ya nuna cewa wannan aikin da annabi ya khususiyya sace shi shi kadai da akwai dalilin da ya nuna wannan hukuncin banda annabi shi yana da damar ya kalli ko ina to da sai mu ma mu goyi bayan ra'ayin can na farko na mazhabin sa Abu Ayyub al-Ansari mu ma mu shiga can amma tunda ba mu da wani dalili da ya nuna Abdullahi dan Umar da yaga annabi ya kalli Baitul Maqdis ya juya Ka'aba baya ba wani dalili da muke da shi da ya nuna wannan aikin da annabi ya khususiyya sace to dan haka ba mu da zabi illa mu tattara waɗannan hadisai guda biyu mu yi aiki da su in a fili ne ba gini mu yi aiki da hadisin Abu Ayyub al-Ansari kar a kalli alqibla kar a juya mata baya in kuma a cikin gini ne mu yi aiki da hadisin Abdullahi dan Umar domin yaga annabi ya kalli Baitul Maqdis ya kuma juyawa Ka'aba baya ainihin wato a cikin gini a cikin banɗaki an ji mazhabi na biyu mazhabi na uku su kuma suka ce jawazul al-istidbar faqad duna al-istiqbal wannan mazhabin suka ce a'a kallon al-qibla kam su ma ba su goye baya ba suna tare da sauran mazhabobin amma a juya a kalli ba a juya al-qibla baya suka ce ya halatta an fahimta suka ce a kalli al-qibla ba sa tare da wannan ra'ayin su ma sun yarda kar a kalli al-qibla wajen bayan gari ko bawali amma a iya juya al-qibla baya a kalli yamma suka ce eh su wannan shine mazhabin su wannan kuma ita ce ruwayar da aka samu daga Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad wa mabnahu ala zahiri hadith ibn Umar su kuma zahirin wannan mazhabar sun gina zahirin mazhabar su ne akan hadisin Abdullahi dan Umar ai cewa akai annabi ya kalli Baitul Maqdis ya juya mai baya da aka su sai suka ce ashe juya alqibla baya ba matsala da haka in dai ka juya alqibla baya su kuma a cikin wancan zahirin maganar Abdullahi dan Umar hadisin Abdullahi dan Umar sai suka gano sai su kuma suka samu nasu fikihu suka fitar da tasu mazhabin suka ce a juya wa Ka'aba baya ba komai a kalli alqibla nan matsala take me yasa suka ce domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya wa Ka'aba baya to sai kuma wani kauli wanda yana da rauni sosai kauli na hudu su kuma an bayyana su kuma akasin na uku ne su kuma mazhabin suka ce a iya kallon alqibla amma ba za a juya mata baya ba amma yanzu wannan shine su kuma nasu ra'ayi akwai kauli na biyar su kuma at-tawaqquf suka ce waɗannan hadisan duk sai a tsaya chak kada dauki ɗaya a bat ɗaya duk a ajiye su har sai an samu mafita amma yanda ba za su ce kar a kalli al-qibla ba za su ce kai a kalli al-qibla ko a juya mata baya ba sannan ba za su ce ka a kalle ta kar kuma a juya mata baya ba su kan sun tsaya chak ba su faɗi matsayin su an fahimta to shi wannan mazhabi na biyar na at-tawaqquf wannan shine kaulin ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha kuma akan wannan mazhabin Urwa wannan shine ra'ayin Urwa bin Zubair shine ra'ayin Rabi'a shine ra'ayin Dawud az-Zahiri rahimahumullah wannan kaji juma kanka ce to su wannan masu tawaqqufin su waye kaji su kuma su wata mazhaba ce ita ba mai karfi ka uwar mu'mine Aisha ita ce a cikin wannan mazhaba na'am tau da yan tana da rauni ne ai shi yasa ba ba kawo waye ta fa kanta ba an fahimta me yasa suka ce li'annal ahaditha ta'aradat suka ce domin wayannan hadisan sun ci karo fa yu'ad ila albara'ati al-asliya da aka sun suka zama nutaran kawai suka tsaya tak sai ma ne ce wa hadhihi al-aqwal wayannan zantucikan duk da kaje ala tartibiha fil quwa an taho an jero maka da su ne akan karbi na farko yafi na biyun karbi na biyu yafi na uku karbi haka aka jero su min haythu al-istidlal ta wajen dalilan su fa aqwaha mafi karfi a cikin su al-qaulul awwal wancan qaulin na farko li quwwati dalilihi saboda karfin dalilin sa ولكونه احوط كما دومن كسانتوسا يافي كيوايه وكسكوري ان بك كلا القبلة بك duk wannan sabanin kai in ka zaman to ka dauki wannan kaida ba za ka kalla alqibla ba za ka juya mata baya ba ai kai ka futa duk wannan an ce ayi ku an ce kar ayi duk kai ka futa daga cikin wannan ahwat ka dauki mazhaba ahwat an bayyana suka ce sannan sai kauli na biyu shi kuma abin da yasa yake da karfi li jam'ihi bainal dalilain saboda shi kuma dalilan guda biyu ya hada sannan kauli na uku shi kuma saboda an gina shi akan zahirin hadisin Abdullahi dan Umar tare da yin aiki da hadisin Abi Ayyub al-Ansari shine a iya juyawa Ka'aba baya amma ba ya daye mai ba a kalli al-qibla wal qaulur rabi'u da'ifun sannan kaulin na hudu shi kuma mai rauni ne an fahimta to sai kuma ainihin wato akwai sai aka ce Allama Usaymin rahmatullahi alai shi kuma ya zabi wani sadis lahu wajhuhu shi ma ya zabi wani kauli ne shi da shi ma yana da wata fuskar sai yace qala rahimahullah Sheikh Usaymin sai yace arrajihu annahu yajuzu fil bunyan istidbar al-qiblati duna istiqbalaha لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل في شك أثيمين فيتي الراجه شيء أوجان سزنشان دي فرنجاي أنه يجوز يا حالتا في البنيان إن أشكين جنيني استدبار الكبلة أجويا الكبلة بايا إن أشكين جنيني أجويا الكبلة بايا دون استقبالها أما كان أكلا الكبلة لأن النهي عن الاستقبال دومن هانين ده يزو نكر أكلا القبلة محفوظ قولي ني محفوظ ليس فيه تفصيل باب وني تفصيلي أشكنسا نكو أجيني كو با أجيني بكوي أنشي كر أكلا القبلة تو تند باب وني تفصيلي ده يزو كوي أدنقل أكتي كر أكلا القبلة تو كودا أشكن جيني نشيشك وسمي ينشي تو كر أكلا القبلة أما أجويا متبايا شي إذا أجويا me yasa yace wannan hayu anil istidbar domin shi halin da aka ce an hana a fuskan a juya alqibla baya makhsusun bil fi'l shi kuma an ke bance shi ne da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka shi sai yake ganin a cikin ban daki a iya juyawa alqibla baya amma ba za a kalle ina ba za a kalle ainihin alqibla ba amma a waje ne shi ma yana tare da mazhabin farko ba za a kalla al-qibla ba ko a juya mata baya wayannan sune mazahib din da malamai suke da su a wannan wallahu a'lamu bis-sawab na'am gaji wani mai rigima wai ina inda kake ba dai gaji dai an baje kolin ko wace mazhaba kuma ga dalilan yawa ai shine ai now to ai sai ta kalilanci da wayannan manyan malaman fasalin tina waqidul wudu fasali na gaba shine fasalin da zai bayani akan masu warware alwala qala al musannif rahimahullah nawaqidul wudu ya arba'a yace masu warware alwala guda hudu ne al awwal na farko ar-riddatu ridda wa hiya kufrul muslim shine kafirtar musulmi to ita ar-riddatu suka ce Dr. Mansur Sakkwato rahimahullah yake cewa ko hafizahullah kai ko yake ta ar-riddatu tashmalu al-ityanu bima yukhriju anil islami wato nutqan aw amalan aw i'tiqadan aw shakkan ita ridda ta kunshi yin abinda zai fitar da mutun daga musulunci nutqan ta hanyar furuci ya furta aw amalan ko aikin sa aikace wani aiki da zai fitar da shi daga musulunci aw i'tiqadan ko kudurce wani abu wanda zai zamanto ya fitar da shi daga musulunci aw shakkan ko yayi kokonto game da wani abu da yake yakini ne a addinin musulunci to wannan dai yana iya fitar da mutun daga musulunci to me ya kawo ridda cikin abubuwan da suke warware alwala shi yasa nan ma malamai sun tattauna game da ainihin wato akwai mazhabobi shi ma guda uku game da shin ridda tana warware alwala ko ba ta warwarewa an bayyana kaulin farko suka ce anna tabdul wudu suka ce lalle ridda tana warwarewa mutum alwala wannan shine mazhabun hanafiya an bayyana mazhabun hanafiya domin su a hanafiya yusahihuna alwudu'a min alkafir suna inganta alwala daga kafiri kaji wata mazhaba an bayyana wala yashtari dunal islam fi sihhatil wudu su basu shar'anta musulunci ba wajen ingancin alwala yanzu ko jan yazo yayi alwalarsa ta yi inganta su ba sharadi bane ya kama musulunci alwalarka za ta inganta fadlan an ibtalihi ballantana ma har su yadda cewa wai alwalar tana warwarewa bin riddatin an yi ridda ko wanda ma yake kafiri su a wajen su yayi alwala alwalarsa ta inganta ba sharadi bane sai mutun ya musulunta shi yasa daga cikin masu ra'ayin cewa ridda ba ta warware alwala akwai hanafiya da kuma ɗaya daga cikin aqwal da aka samu daga mazhaban malikiya da kuma wata fuska a cikin mazhaban shafi'iyya kuma wannan shine kaulin da ibnu hazm shi ma ya zaba cewa ridda ba ta warware alwala an ji kauli na farko to menene dalilin wa'annan ko kuma bari mu kawo aqwal din kauli na biyu suka ce annar riddata ita ridda tabdulu tayammum tana bata alwala dunal wudu amma bata bata alwala tana bata tayammuma kai amma bata bata alwala amma yanzu wa huwa wajhun fi mazhabi shafi'iyya wannan wani wajhi ne kuma a fuska wato a mazhabar imamu shafi'i kauli na uku suka ce anna tabdulu wudu'a suka ce ridda tana bata alwala wannan kuma shine mashhurin mazhabar hanabila kuma shine ainihin wato abinda Sheikh Khalil ya zaba a cikin muktasar malam mai muktasar daga cikin malikiya kuma sannan wannan wani wajahin ne wato daban kuma a mazhabar shafi'iyya kaga ana da aqwal guda nawa kenan guda uku kaulin farko suka ce ridda bata warware alwala kauli na biyu suka ce tana warware taimama amma bata warware alwala kauli da uku suka ce tana warware alwala to waɗanda suka ce la tanqudu bata warwarewa suka ce annar riddata laysat hadasan ita ridda ai ba hadasi bane ko suka ce ridda ba hadasi bane ba wali bace ba bayan gari bace ba tusa bace ba mazi bace ba duk ba hadasi bace ita wa innama yabdulul wudu bil hadad alwala kuma tana baci ne da hadasi su a wajen su ridda ba hadasi bane wa amma al adillatu allati tadalla biha man abdala al wudu'a bir ridda suka ce hujjar da waɗanda suka ce alwala ta bace in an yi ridda, hujjar da suka kafa hujja suka kawo faqalu sun ce la tadullu, ai suka ce wannan hujjar da waɗanda suka ce alwala ta warware in an yi ridda, su wannan kaulin da malaman farko da suka ce bata warware ba, suka ce hatta hujjar waɗanda suka ce ta warware, hujjar da suke kawowa la tadullu ala butlanil amal nafsuhu, hujjar ba ta nuna bacin aikin shi karan kansa, walakin butlanu sawabi ko sawabuhu, ladan aikin take batawa ba wai aikin ba, wa ibdalu sawabi aidan mashrutan bil mauti ala al kufr kama qala ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi fayamut, sannan suka ce shi kansa wato wa ibdalu sawab shi kansa bacin ladan aidan mashrutun sharadi ne bil mauti, sai mutun ya mutu akan riddar, mashrutun bil mauti ala al kufr kama qala ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi fame fayamut in lam yamut fa fayamut wa huwa kafirun to fa ulaika habiqat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kaga kenan wanda ma yayi riddan ya bar addinin sa sai in ya mutu yana kafiri bai dawo ba, to shine aikin sa yayi me ya baci. Ibn Hazm ya taimaki wannan kaulin nasa na cewa ridda ba ta bata alwala, yace amma riddatu fa innal muslima law tawadda'a, yace shi musulmi da zai yi alwala waghtasala lil janaba yayi wankan janaba, aw kanat imra'atun ko mace ce ikhtasalat sai ta yi wanka min al haidi daga jinin haila, thumma tadda wayannan mutum biyin da mai jinin hailar ko kuma mai wankan janaba ko mai alwala bayan sun yi kuma sai suka yi ridda, bayan sun yi riddan kuma thumma raja'a ila al islam sai kuma suka dawo musulunci, duna hadathin yakunu minhuma ba tare da sun yi bawali ko wani abu na kari da ke warware alwalansu ba, fa innahu lam ya'ti qur'anu wala sunnatun sahiha wala taqima wala ijma'un wala qiyasun bi anna ar-riddata hadathun yanqudu tahara, shi a wajen Ibn Hazm yace da za a ce mutun yayi alwalarsa yanzu kawai sai ya ridda, kan alwalar ta kare kuma sai ya dawo, alwalarsa ba abin da ya kare mai ita tana nan kawai ita musallaci amma yanzu yace domin babu aya a cikin Qur'ani ko sunna ingantacciya kai ko sunna ma ko wani hadisi wanda yake sakimi mara lafiya babu, wala ijma ba wani ijma'i kai ko qiyasi babu da ya nuna cewa ridda hadasi ne, hadasin da ya yanqudu tahara yana warwarewa mutum tsarki ko alwala, amma yanzu wannan shine kaulin da Ibn Hazm yake fada, yake cewa wa hum yajma'una ma'ana ala anna riddata la tanqudu ghusl al janaba wala ghusl al haidi wala ahaba wala ahbasihi as-salifa wala itqihi as-salim, yace sannan su kansu da suka ce ridda tana warware alwala sun yi ijma sun hadu tare da mu akan cewa ridda bata warware wanka, bata warware wankan janaba, bata warware wankan haila, bata warware hubusi in mutun yayi wakafi da ya gabata, ridda bata bata wannan hubusin nasa, bata bata yancin da yayi na bawa ya'yanta bawansa kafin yayi ridda, wannan ridda bata bata wannan, wa min aina wa qalahum annaha tanqudul wudu'a, tunda sun yarda da waɗannan duk bata bata su, to a ina suka samu hujjar cewa kuma tana bata alwala, ina fata an gane. To wannan wa radda ala ihtijajihim bil ayatayn fa qala fa in dhakaru qawla allahi ta'ala wa laqad uhiya ilayka, sai raddi akan wadanda suka ce ridda tana warware alwala, shi Ibn Hazm kenan da ayoyin da suka kafa hujja, su hujjojin da suka kafa cewa alwala tana warwarewa an an yi ridda, ayoyin ga su guda biyu, aya ta farko laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin, an fahimta wanda duk wato mun yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka zo gabaninka idan kai shirka lalle aikinka ya ɓaci ko zai ɓaci kuma zaka zama daga cikin waɗanda suka yi hasara. Aya ta biyu ita ce waccan wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika ashabun nar fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, to sai Ibn Hazm yake cewa waɗannan ayoyi guda biyu aya ta farkon shine wala qad uhi ilayka kulna sai muka ce hadha alaman mata kafiran wannan tana magana ne akan wanda ya mutu yana kafiri la alaman raji alislam ba tana magana bane ga wanda ya bar musulunci kuma ya dawo yubayyinu zalika qaulullahi ta'ala abinda zai bayyana hakan shine fadin Allah ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir amma yanzu wa qawlihi ta'ala wa la takunanna min al-khasirin shahadatun sahiha qati'a liqawlina li'annahu la khilafa bayna ahadin min al-umma fi anna man irtadda thumma raja'a ila al-islam wa mata musliman fa innahu laysa min al-khasirin yace domin gaba daya malaman wannan al-umma sun hada kan cewa duk wanda ya ridda ya dawo musulunci ya mutu yana musulmi baya daga cikin wadanda suka yi hasara bal min ar-rabihin al-muflihin yana daga cikin wadanda suka yi riba suka yi nasara وانما الخاسر wanda ya hasara man mata kafiran shine wanda ya mutu yana kafirci an bayyana wannan ana ta tattaunawa ne tsakanin kaulin farko wadanda suka ce ridda tana warware alwala da kaulin wadanda suka ce ridda ba ta warware alwala kun bayyana su wanda suka ce tana warware alwala kun ji a kawal din ayoyin nan guda biyu ne wala qad wahiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluk da kuma wa man yartadid minkum an dinihi fa yamutu huwa kafirun wannan sune hujjojin wayanda suka ce ridda tana warware alwala kun bayyana wannan to su kuma wayanda suka ce ba ta warware suka ce wadannan ayoyin duk ba suna nuna cewa suna magana akan wanda ya ridda kuma ya sabe da riddan har ya mutu a haka akan sa wannan ayoyin suke magana kauli na uku shine kaulin wanda suka ce taimama suka bambanta tsakanin alwala da me da taimama sai suka ce inna tayammuma abinda yasa aka ce ridda tana warware taimama amma ba ta warware alwala a kauli na uku suka ce inna tayammuma domin ita taimama mubihul li fi'li salati tana bada dama ne tana halatta yin sallah walaysa rafi'an lil hadathi ita ba ta dauke kari dama can ita ba dauke kari take ba larura ce take sa ta halatta wa mutum yayi sallah saboda yana cikin yanayin da yana cikin karin da ya rasa ruwan da zai kawar da shi sai aka ce taimama wala ibahata ma qiyamul mani بخلاف الوضوء سابان الولاء فإنه رافع للهدف إتا الولاء هكا تنع دوك كري أبا يمتع تنع دوك كري دهكا إتا الولاء سكا تأمو تنجي يرد بتورو ريبا أما أنت مما تتورو ريبا ما تنج إتا إسكا تكي يهو إتا تغمى فهو أقوى من التيمم فالردة تبطل التيمم لضعفه بخلاف الوضوء سكا تأتا ردة تنع باتا ومتن تيمم سبيل تيمم تنع دروني أما باتا باتا ومتن الولاء shi yasa malai yake cewa shi yasa wasu cikin fuqaha suka mani sanci ambato maganar ridda cikin nawaqidul wudu wasu cikin fuqaha cikin bayanan duk da zaka ga sun kawo na abubuwan da suke warware alwala sai suka ni sanci kawo maganar ridda tana warware alwala li adami jadwaha fi nazrihim domin su suna ganin rashin dacewar kawo ridda a cikin babu masu warware alwala su a ganin su لانه ان لم يعد الى الاسلام ان لم يعد الى الاسلام فلا فائده من مناقشه وضوئه ومن سكت ان har ba a kirga mutum a matsayin musulmi to ai ba ma bukatar tattaunawa akan alwalansa ina fatan gane wa in ada ila alislam wajaba alayhi alghusl suka ce in ma ya dawo musulunci ai wajibi ne sai yayi wanka inda jamaahir ahli alilm aw jumhur na malamai suna ganin in ya dawo musulunci ma to ai sai yayi wanka wa yadkhulu fihi alwudu' kuma yayi wanka alwala tana shiga cikin wankan wa kada ashara ila zalika alqadi fil jami'il kabir fa qala la ma'ana li ja'alha min alnawaqid yace babu wata ma'ana wajen kawo ridda cikin abubuwan da ke warware alwala ma'a wujudi ma'a wujubi tahara alkubra wa hadha ta'lilun wajihun wannan ka dai ji shi ma yanda suka tattauna akan sun yadda wasu sun ridda tana warware alwala wasu sun ce ridda ba ta warware alwala wasu sun ce tana warware taimama amma ba ta warware alwala wasu kuma sun ce babu ma hikima kawo ridda cikin abubuwan da ke warware alwala afsani mun ji yanda aka tattauna akan gaba ta farko ko game da ridda to sai ce afsani na biyu cikin abubuwan da ke warware alwala ashakku ko kwanto fi wujudi daharati a cikin samuwar tsarki aw fil hadathi ko kwanto cikin samuwar kari aw fi sabiqi minhuma ko kuma ko kwanto cikin wanda ya riga wani a cikin su shin tsarkin ne ya riga karin ko karin ne ya riga tsarkin malam yastankihu shak matukar baya cikin waɗanda kokonto ya aure su wannan gabar shi ma magana hudu malam yayi anan mas'aloni ne guda hudu ta farko man shakka fi daharati wanda ya kokonto wajen tsarki alwala kenan hal ta dahara amla kokontansa shin wai yayi alwala ko bai yi ba fa hada wannan shi na farkon la shakka annahu yajibu alaihi an yatahhara ko kokonto babu wajibi ne kawai je alwala kawai yana zaune sai shi kokonta yayi alwala ya dai sai ya dauko buta yayi alwala ko bai ba asali bai ba kawai yayi alwala an wuce da wannan matsala na biyu man shakka fil hadar shi kuma wanda yake kokonto a cikin kari ba da an kana dahiran bayan ya riga yayi alwala sai yake kokontan yanzu yayi alwala ta warware ko ba ta warware ba farrajihu zance mafi rinjaye fi hadha akan wannan annahu la tajibu alaihi al'ada baya wajaba akan sai sake alwala li'anna al-yaqin la yazulu bishak saboda ka'idar malaman usul shine al-yazin al-yaqin la yazulu bishak an fahimta wato yaqini baya gushewa saboda shakka yanzu wanda yayi alwala yake kokontan tana nan ko bata nan tana nan shine kauli rajihi tana nan ba wata alwala da zai sake kokonto yaqini ne yayi alwala to sai dai yaqinan kuma ya alwala ta warware amma ba zai zama yaqinan yayi alwala kuma shakka ta warware mai alwala ba shakka ba ta da karfin da za ta yi kokawa da yaqini ta kada yaqini sai dai yaqini yayi kokawa da dan uwansa yaqini dai ya kada da dan haka tabbas yayi alwala to a samu tabbas ta warware amma tabbas yayi alwala kokonto ya shigo to kokonto bai isa ya warware masa alwala ba alwalarsa tana nan an bayyana wannan kaulin wa yu'ayyiduhu ma saha an annabi sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi badanihi shay'an hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idan dayanku wato ya samu wani abu a cikin sa fa ashkala alaihi yirkirkitar da shi cikin sa yana ta kugi yana kuka sai yake kokontan akharaja minhu shay'un amla shin wani abu sakamakon wannan kukan cikin da kugin cikin wani abu ya fito ko bai fito ba fala ya kharuj min almasjid manzo Allah ce kai ya baro masallaci zaman sa hatta yasma sautan aw yajid rihan har sai ya ji kara ta alamar wani abu ya fito daga cikin sa na hutu ko kuma ya ji wari wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi da Imam Muslim na uku su shine man shakka fi dahara wal hadath ayyuhuma asbaqa wanda duk su guda biyun din yana shakka a kansu yana kokonto akan tsarkin alwalar ita kanta yana kokonto kuma akan warwarewarta kokonton da yake shine yayi dukan guda biyun yayi alwala kuma yayi kari karin ne ya riga alwalar ko alwalar ce ta riga karin an bayyana fa alaihi al-i'adatu wannan shi ma wajibi ne sake alwala ya san ya shiga ban daki ya kama ruwa kuma bayan ya kama ruwa ya san kuma yayi alwala shin sai da yayi alwalar sannan ya shiga ban daki ko kuma sai da ya shiga ban daki ya fito sannan yayi alwala anan shakku anan kokonton ya kama shi to wannan wajibi ne kawai sake alwala saboda hadisin da amma ya ribuka ila ma la ribuka an bayyana to kauli na hudu shine manistan ka hu shak bi haifiyar tabu fi kulli marra fi wuqu'il hadath min na hudun su shine wanda kokonto ya aure shi kullun cikin shakka yake bi haifiyar tabu fi kulli marra ta yanda a kowane lokaci shi cikin kokonto yake fi wuqu'il hadath minhu cikin wato faruwar kari a tattare da shi kullun kokonto yake anya bai alwalarsa bata kare ba anya kullun cikin kokonto yake fa hadha alaihi alwudu'u likulli salatin kama taf'alu almustahaba wannan shi kuma wajibi ne akan sai alwala a kowace sallah kowace sallah ya saki alwala kaman yanda mai jinin istihaba take yi na fata an gane to wannan sune aqwal guda hudu ko kuma fashin bakin wannan gaba ta biyu الشك في وجود الطهارة أو في الحدث أو في السابق منهما ما لم يستنكره الشك هذا مسألة ليني غدا هدا عشان وانا زرعت غدا ده وسنة وندم عليه بيان إن شاء الله أنشئ لك شيء سمت